This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane 21 ta kuma shafi wasu fiye da 6000 a Nijar, inda ba a cika samun isasshen ruwan sama a wasu sassan kasar ba a cikin makonnin farko da shiga lokacin damina a kasar dake nahiyar Afirka, da daminar ke kaiwa zuwa watan Satumba a cewar wani jami'in gwamnati. Mutane 13 sun mutu a lokacin da gidajensu suka rufta a kansu, sannan wasu 8 kuma ruwa ya tafi da su bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi, a cewar Kanar Bubakar Bako, babban daraktan hukumar kare al'umma ta gidan talabijin na kasar a yammacin ranar Alhamis. A yankin Maradi da ke kudu maso tsakiyar Nijar, Ala Abdu dan shekaru 35 ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP ta wayar tarho cewa ruwan sama mai karfin gaske ya lalata gidaje a yankin su, yana mai cewa ruwan farko kenan amma har gidajen su sun fadi. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a tsakiya da kudancin Gaza a jiya Juma'a, a cewar mazauna yankin da sojojin Isra'ila kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce akalla mutane 18 aka kashe, sannan wasu 35 suka jakkata a wani hari da aka kai akan tantunan yan gudun hijira a garin Al-Mawasi dake yammacin Rafa. Falastinawa sun ce farmakin ya auku ne sakamakon har-haren tankokin yaki, yayin da sojojin Isra'ila ke ƙara kutsawa cikin yammaci da arewacin Rafa, wato sassan birnin da ba su kai ga kamawa ba, a yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka fafata da mayakan Hamas harin bama ba mai da tankokin yaki, jiragen sama da kuma jiragen ruwa a gabar tekun yankin sun sa Falastinawa tserewa daga birnin. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata jiragen sama marasa matuki guda 6 da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su a tekun Bahar Maliya, a ranar da kuma ta tabbatar da cewa 'yan tawayen sun natsar da jirgin ruwan kasuwancin su guda 2 a yankin. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata wasu jiragen ruwa guda 4 da babu ma'aikatan jirgi a cikin su a ranar Alhamis a kan tekun, da kuma jiragen sama marasa matuki guda 2 a cikin sa'o'i 24. Rahoton ya ce babu wanda ya jakkata kuma ba a samu wata barna ba, da Amurka ko hadakar jiragen ruwan 'yan kasuwa suka sanar, amma ta tabbatar da cewa jiragen na zaman barazana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine za ta iya amfani da makaman da Amurka ta bata domin rama duk wani harin tsallaken iyaka daga Rasha, muddin ba za ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba wajen kai hari a cikin yankin kasar Rasha. Damar Ukraine ta mayar da martani ga sojojin kasa ta amfani da makaman da Amurka ta samar, kare kai ne, abinda sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Manjo General Pat Ryder ya fadawa manema labarai kenan a ranar Alhamis, da aka tambaye shi ya fayyace ko wannan izinin ya kunshi kai hari gaba da yankin Kharkiv. Ryder ya amsa cewa eh haka, ya kuma kara da cewa matakin Amurka na yin kira ga Ukraine akan kada ta yi amfani da makaman ATACMS da Amurka ta sama mata ko makami mai linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha na nan daram. Kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta fitar da sammacin kama ɗaya daga cikin manyan jagororin kungiyar masu tsauraran ra'ayin addinin Islama a yankin Sahel, yayin da sammacin kama Iyad Agali wanda ake zargin shi ne shugaban kungiyar Ansarud Din ta masu tsauran ra'ayin addinin Islama. A shekarar 2017 aka fadda shi, amma ba a bayyana shi ba ga jama'a sai a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sarrafa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Barkamu da shigowa, kin kwana biyu wace shigo wannan?
Barka je Malam Baba. To ka sani dai bana son shigowa wannan zauri domin an fiye zolaya. Kwana dan zolaya kaɗan.
Gaskiya ba, don saboda ko masu saurare suka bada haka.
Yawwa, to ka gani.
To amma yau ganewa, kada ganewa ta sakonnin da suke turowa.
Hakun, to yau ka ga gani, yau dai kayi nasara dai ka sake jawo ni.
Gaskiya.
Na shigo zauren.
To an gode.
Barkanku dai masu sauraro.
To Malama Aisha, yau kin ga kina jin wake, kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa.
Sosai kuwa.
Don haka a cikin shirin insha Allah za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyarmu a kasar Ghana, Hawwa Abdulkarim, ta yi da bakonmu wato Hamisu Bureka, wanda ya kai ziyara a kasar Ghana domin bikin sallah.
Ka san lokacin bukukuwan sallah, a lokacin ne mawaka suke samun dama su mu'amala da mutane, su je su dan yi wake-wake, su tsallaci, su komo daga nan Najeriya ko ina, sai su rika dan
ƙetarawa
su je wani wurare.
Wallahi haka yake, saboda ai mu ma mun ga su Adam Zango, su Alinu, su Sani Danja, a baya ma ke da su Maryam Fatimoti, Fatini Jade da sauransu.
Suna zuwa can Ghana kenan, daga Ghana kuma sai ka ga su je Kano. Sunan Najeriya dai ba ta da Kano. In ka sha ruwan Kano sai a hankali.
Allah. To an tashi lafiya?
Alhamdulillahi.
To madalla.
Ya muka ji da wannan zafi?
Zafi mala, ai sai gyaran Allah. Wai da ban da abin da zan tambaye kike da wai mai dauke miki hankali ne a wannan mako?
Zafi. Bacin zafi.
Subhanallah.
Na Saudi Arabia.
Gaskiya.
Ka san rahotanni da ya fito da hukumar haji na gudanar da aikin haji na Saudi ya fitar, ya nuna cewa sama da mutane 1,000 suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan
zafi. To ka san
ba ma shi bane, ana jifa ana ɗebe ɗan kwanaki a ce kwana uku a ce a yi jifa. To ya kai matsayin da aka dakatar da mutane, aka hana su fita jifa. amma duk da haka sai misalin karfe 6 aka bada dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin nayi magana da wata tace min wato a wannan lokacin da muke magana karfe 6 ne da wani a da yan kai amma rana kwan yake a sama to wannan Allah na tuba sai dai mu ce Allah ya mana rahama kuma mu gyara halin mu domin an dade ana fada ayyukan da muke yi da dai makamantan su na san dai banda haka dole ne kullun ku yau da gobe ya wuci wasa
haka yake
abubuwa suna soyawa yau idan ka ga ciyawa kore gobe kafin ka ankara ya canza kala ya bushe to haka nan shi ma yanayin yake soyawa Allah dai ya sa mu dace
amin amin wato magadan zafi a kasa mai tsarki
gaskiya
tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamar mu Hajiya Nura kenan wato matan marigayi Alhaji Bala Plywood a birnin Kumasi ita ma a wurin tsayuwar Arfa ne Allah ya karbe
ta Allahu akbar to kaga Allah an ba a ji dadin rabuwa da ita ba amma yanayin da mutun ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu dan natsuwa da kwanciyar hankali cewa yayi sa'an tafiya Allah ya sa an dace amin ya rabbi
to malama Aisha yanzu bari mu faro da wannan ta'aziyya da zamu mika zuwa ga iyalan gidan sarki Ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu Mamman Black da fadar sarkin musulmi na North America na rasuwar Alhaji Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York wanda Allah ya karbi ransa a jiya Juma'a a birnin New York to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahaman sa ya tauta ta karshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga sarki Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma Alhaji Baba Alawo kenan da Alhaji Abdullah Gawo shakikan Alhaji Sidin Master kenan to Allah kara mana hakuri baki ɗaya
amin amin ya rabbi
wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta in tube ta wayo ni kallamar mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta dau su man baba mahaifina ban manta usman baba da ya haife ni bara ku jahalinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu ƴaƴansa ke yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta
to madalla yanzu ko bari mu shiga zaurin gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga Bashir dai ina Kajisau da Musa na Cali Mahangi da Salisu mai shinkafa son da Jabir Abdulrahman Kwantagura da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Fasfi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam sai kuma Usman Dan Fulani mararraban yawuri da Aliko Auta Kafinta Yalwa da matansa Maimuna da ƴaƴansu Fati da Hafsat da kuma Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da matansa Jamila da Fatima sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga Elmuaz Salisu Magajiya da Sama'ila Agnes Malam Fatori da Hadabi mai computer mai yama da matansa Fatima da Shafsiya da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da kuma Lawan Sage Daura da Sani Umar na Liliya Makuku da Rabi'u Nuhu Nabuka da matarsa Zulaiha da Mansur Baba Wuro na Fada da Mudassar Muhammad Tafawa Balewa da Sanusima da Tai da Magaram sai kuma Garba na Hali Kamba da Jummai Garba da Hali Kamba da Balkisu na Hali Kamba da masu gabatar da shirye-shirye Alheri Grace Abdu da Baba Yakub Makeri da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka sako daga Sani mai lange-lange ya wuri To sai kuma gaisuwa a bari huke zuwa ga iyalan gidan Akilo a unguwar Yalwa a Kumasi, musamman Alhaji Masaudu Akilo da iyalansa da kuma Alhaji Ismaila Akilo wato sarkin fadar sarkin Nufawan Kumasi da Malam Halidu Akilo da Hajiya Huzaima Akilo bagajiyar Nufawa da Hajiya Zuwaira Akilo da magidanta Alhaji Imrana Alintofa da kuma Hajiya Hindatu Akilo da duk Nufawan Kumasi da iyalan gidan Akilo baki daya da fatan duk sun tashi lafiya.
Amin. To idan muka dawo nan kuma gaisuwa a hore huce daga Haruna Muhammad Katsina yace yana gaida Honorable Alhaji Shafi'u ma dawaki Imunu sai Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazine dake kofar Daura Katsina sai Usman Manika mai ruwa rutuntuwa sai kai fa na gwamma baba Yaku makeyi da kuma
Rambuka
ta fito ai ba kai kade ba ma ka tsaya ka ji sauran sunaye sai kuma Grace Alheri Abdu da Maryam Dauda VOA kuma kun samu shiga
gaskiya.
To na gaba kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance Fit da Dahiru Dan Karo Rafin Dadi director shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina da Abdul Qadir Saulawa director labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon jihar Katsina da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin kasan
ba gaba
ba kwana uku ake ba a Najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai
tur
ana biki
gaskiya wato yau ne rana ta karshe
kaka sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga Hajiya Maryam Hotoro mai dalilin aure sai Hajiya Fatima Tinja da Maturu matar Honorable Isa kai gama da ƴaƴanta Ami Ismail Hajara da Khadija sai matan Alhaji Sari a 3 da Drum Gashuwa Road a da Maturu jihar Yobe da Malama Ba Fati ita ma a 3 da Drum Gashuwa Road da Maturu da Hajiya Ya Aisata Gimba ƴar Mutambulawa Hajiya Maimuna Yusuf Tintum Ukur matar soja a Abuja sai kuma Hajiya Murjanatu Adam Said ma'aikaciyar NTA a birnin tarayya Abuja sai Malama Fa'iza Nasir JR ƴar Mutankuke ne da Hajiya Binta Abubakar Binafa sai Hajiya Sa'iba Abdullahi Amani Abuja maman Zainab da Hajiya Zainab binta Hijazi sai Bashir Hassan mutan Just Landscape Media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman Just Alhaji Sani Mu'azu da ɗakin shi Hajiya Ladi Mu'azu da ƴaƴansu Faruk Mu'azu Imran da Yasmin Mu'azu waɗanda suke maulidin haihuwarsu wannan wata na Yuni sai Rakiya Usman Arewa 24 da gogogon ma a birnin Zaria da Salamatu Waziri
to kamar yadda muka ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba da haka bari mu jire da wannan sakon da ke cewa salam VOA Hausa da Allah ku gaishe mani da Isu Makeri Badatai da Iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Madaraka da Musa Malam Indu Kazawai da Haddabi Mai Computer Mai Yama da kuma Mamman Sani Dauda Canwaza da Nazifi Ibrahim Rugan Malam da Sani Mai Langilangi Alwaya Wuri da Tasiu Unguwar Tudu da Magaram da Hamidu Kalallabuwa Diba da Muhammadu Nura Abubakar Salifu da kuma Babangida Garin Umaru Sabuwa da Dauda Danyaki Maradi da kuma Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura sako daga Sanusi Madatai da Magaram da fatan dusun tashi lafiya
babban buri na kika tance da budani za ki ira ga masoya ni ki tanyo dani ki duba kan kyana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai nake ne ba fatuwa sako ya bayyana ni tun daga zuciya sannan
kaunar ke tana kama.
To madalla kamar yadda muka riga muka faɗi tun farko, yanzu ko bari mu koma gefe mu ba Hawwa da bakon nata wato Hamisu Bureka, mu ba su dama su ci gaba da tattaunawar su.
Amma ka taba tunanin me yasa aka sa mishi wannan suna Hamisu Bureka, kuma kullun wakan soyayya yake, amma Hamisu Bureka breaking heart yake ko menene?
To kila za mu ji shi a wannan tattaunawar.
Bari mu ji yadda hirarta su ta kaya da Hawwa Abdulkarim.
Zan so ka gabatar mini da kanka.
To assalamu alaikum, sunana Hamisu Said Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Bureka dorai.
Masha Allah, wani ne Hamisu
Bureka? Zaka dan ban takaitacciyar tarihin ka? Takaitaccen tarihin Hamisu Bureka, duka mafi akasarin wayanda suke bijiya ta tun sani, an haife ni, ni dan Najeriya ne, an haife ni a Kano, ka Gwale local government Lorayi Karama, anan na taso, anan na yi karatu, anan na danyi daftala na nawa, ga har Allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai.
Bari mu fara da me kawo ka Ghana, wannan ne farkon zuwan ka kasar Ghana?
Ya, wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa Ghana. Mun zo taya ƴan uwanmu baki da mun zo taya junanmu murnan sallah ne a kasar Ghana.
Mun zo kan waka, ya kai ka soma waka, bai wane wakan ko ya kai ya aka fara?
Ni idan an tambaye ni gaskiya waka zan ce ba a koyan shi bai wane. Domin idan dai har kana da baiwan shi shine da iya koyar da kai waka, amma idan baka da baiwan shi ko koyar da kai ba da iya yi ba, so that gaskiya waka gare ni baiwa ne.
Na fara wakan ya ji
ma? Na dade ina waka tun na yaro, na fara waka har na girma, na fara waka daga makarantar Islamiya tun muna wakokin yabo har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana, muka san hankali a hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da ke mana daɗi. Wannan lokacin ne fara canja mana tunani, muka karkata kan wakokin soyayya.
Iya shekara nawa Allah idan za ku san saboda tambayar da zai a baya shi ne waka ko ya muka tasiri saboda sai iya lokacin da ka fara waka zuwa yanzu?
Gaskiya na fi 15 years na waka, na fi shekara 15 na waka.
15?
Ya, na fi shekara 15 din waka, na haura shi gaskiya. Kuma bana da shekara 30 a duniya, kin ga ko na dade na waka dan ina yaro karami yake, kin ga ko tasirin waka a bayyane yake a tare da ni. Dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka Hamisu Bureka, in ka kalle shi duka ko in ka kalle ni a jitu ko ka ga waka ne ko a ciki.
Waka ya maka tasiri
ko kuma
waka ya maka rana?
Ni ko waka yawa rana, domin waka shi canja rayuwa ta, duk wani wanda yake kusa da ni ma da waka ne, Allah ba ni ikon canja rayuwar shi. To kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya musaltuwa ko kuma ke da rayuwa ba, shi yasa na ce miki idan kin kalle ni a zaune kawai kin ga waka.
Wani wakoki ka fi so cikin wakoki, ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara, wani wakoki ya fi ba ka fi, ya fi kawo ya cika aljihu?
Wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali, ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba. Wakan da ya fara sawa hankalin mutane ya karkata kaina shi ne Shimfiɗar Fuska, wakan da ya fi jar ra'ayina kuma shi ne wani waka na kici wanda nake ci a duniya, ke kika zama farin ciki na hanzu. Wakan da kuma ya fi kowane waka kawo min kuɗi a music industry tun da na shige shi shi ne Jarun Marmata.
Jarun
Marmata, za ka ɗan rera min kaɗan daga ciki? Ok, to ya zan yi a irin cin fitar fuska. Idan za ki kije da ni, idan na yi fushi kiran rashi, silar suwa na shiga babban karni. Idan gani za ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya. Duk wayan dila a daji so ya tafi da shi, na yi sabuwar hikaya. So
na sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce amma amarya
saboda Allah kafin mu zo jarumar mata bari tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara wasa
gaskiya kalubalellika da ake amma ko da yake abin da nake kallo a matsayin kalubale shine abin da zai tunkuda ka into nasaranka so gaskiya ban fiya fadar abin da ya dame ni ko kuma abin da yake kalubale ba saboda ko da yake ina yawan fada idan dai har zan furta to yana daidai da bin yafi ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara dan haka ban damu da shi ba
abin tambaya a
Wakotinka
da yake
mafi yawanci
wakotin
soyayya kake akwai kana yin kana fasin soyayya kai wani waka da kuka sosai ba kuwa daga cikin gaskiya ina fata da duniya ta sanka da wakan soyayya da yawa daga cikin mutane sun sanar da wakan soyayya amma idan mun manta ba an shekarun baya kadan duniya tsakiyar wakokin soyayya ne wani waka kasata wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne akan na dan ji hankalin zuwa gabanin mu ne akan su kula da nauyin da yake wuyan su an ji yanzu ma nayi na biyun shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta waye dan yi ma idan ban trustin gaskiya da zan fada akan ka ba dan fada ba gaskiya shine matsala na ni kawai in dai ba gaskiya bane ba za a yi shi da shi ba
akwai wanka su ji ko da R&B ko da sauran su kai wanne ne ne wanne ne na
na fi karkata kan Afrobeat gaskiya ne ya
so kana da sha'awar ko ka san wasu wakan gani
eh na san wasu wakan gana na san Psycho D na san Black Cherry na san abadai Brigitte
Akoi
baba jama'a liya na san da yawa gaskiya na san mawakan gana sosai
zaka yi shawa ta kai wani collaboration
ya sosai
zai yi wakan
gana to wakokin gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan gana and kuma ina karaba ma waɗanda suke bangaren mu Hausawa kwarin gwiwa ciwon su kara dagewa saboda sai sun kara dagewa su the plague da su ya su shi a bare sai an kara dagewa duka shi music is the music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda baka tsammani ba so idan an dage kawai da aka ci za a ci mu gaci gaskiya da aje inda ba tsammani
kin ba ne take halaka inda ya aka yi
ina yini na fakiran da
zan amsa kila ci ganin mu kila ci barin mu
kiji da yadda ta tauna wadda ta fi
masha Allah to malama Aisha na kudin
ki nawa to biyu ko
zan karo ne kwai da ku ake karo to barin karo
tunda yau Grace Alheri Abdu bata na barin aro nata
yau kuwa ki aro nata ki kara
na kara ya zama hudu
Allah sarki to wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa takaitaccen labari ne amma dai ki saurara ki ji
to fa
wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar ta sa wato ana kiranta Fatima
masha Allah mai babban suna kenan
barai kuwa sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka
abinci yayi daɗi kenan ana son ci
sai ta ce na'am sai ya ƙara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da zaki je India sai sun bauta miki
to fa wannan abinci yayi daɗi
warai kwa sai ta yi dariya ta ji mai gida saboda kyawu na ko shi ko da ya kada baki sai ya ce a'a ai wallahi kina da kama da sani
ne duk wannan zantin ya kare ta ai da mada sani to baya ne mun zaman labe ne mun zaman lafiya ba
ko kadan bai mun zaman la ke za da ke ce za a ce ba ya dauko magana tiriya tiriya kamar da gaske
to ai san yi zaton ko naman ne da aka dafa naman ne kawai yayi dadi ya kai ga ci ya rasa yanda zai yi yayi subud da baki ya ce ki tayi kama da sani ya koko to shi to tun daga ranan kuma ba zai sake cin abinci mai dadi ba
to wallahi zaka malama dole ta da dagawa da hannuwa don haka bar mu jaburki a nan a madadin
Aisha Mu'azu
baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya